shin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Lahadi ta ƙarshe, wanda ta yi daidai da 24 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa ƙarfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jarragamar shirin tare da taimakon Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Kasar Thailand tana ci gaba kan aikin karkatar da ruwan da aka dade ana takaddama akai bayan da wani babban kamfanin kasar China ya nuna sha'awar sakar ruwan. Ministan harkokin wajen cikin gida na Jamus ya faɗa yau Lahadi cewa ya halatta don kare kan iyakoki bayan da wasu kasashen tarayyar Turai suka nemi Brussels da tafiya kuɗaɗen shinge don hana bakin haure shiga. Haka kuma za a ji cewa wakilin Amurka a Koriya ta Arewa ya sake roƙon Pyongyang a yau Lahadi da ta shiga tattaunawa don kawar da makaman nukiliya.
Kanan labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakken shirin. A cikin taskar rahotanni kuwa sai a ji irin gudunmawa da gwamnonin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya ke shirin baiwa gwamnonin jihohin Yamma don magance taɓarɓarewar tsaro a yankin.
A cikin alhini al'ummarmu suka wakilta mu zo mu muku wannan jajin ganin cewa duka abin da ya taɓa a hanci ya taɓa baki.
Masana kuwa na ganin cewar gwamnatin tarayyar Najeriya na yi wa 'yan kasar kumbiya-kumbiya da dukiyar albarkatun kasar.
Kuma ba zai yi a ce NNPC ita ce 'yan kwallo, ita ce 'yan kallo, ita ce referee, ita ce duk abin da ta ga dama za ta yi.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan. Bayan duk waɗannan za mu kawo muku shirinmu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukkan mun kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Kasar Thailand tana ci gaba kan aikin karkatar da ruwan da aka dade ana takaddama akai bayan da wani babban kamfani na kasar China ya nuna sha'awar sakar ruwan, matakin da zai iya baiwa Beijing wani sabon waje don shirya na samar da hanyoyi. A ƙarƙashin jagorancin mataimakin Prime Minister mai ƙarfin iko a Thailand, Prawit Wongsuan, hukumar muhalli ta kasar a watan Satumba ta amince da wani muhimmin shiri mai tasiri kan muhalli na aikin karkatar da kogin Yom. Karo na biyu kenan hukumar ta amincewa da shirin aikin da aka yi a baya na baya-bayan nan a watan Disamba shekarar 2019. Fuskantar watan Satumba ya zo makonni bayan labarai na cikin gida na cewa wani kamfanin China ba ambaci sunansa ba yana ba da tayin gina aikin don fiye da rabin farashin da aka kiyasta na dala biliyan 2.1 da kudinsa, kuma cikin shekaru hudu kacal maimakon bakwai da aka tsara. Jam'iyyar Prawit da Prime Minister Prayut Chan-o-cha ke mamaye kawancan masu mulkin Thailand. Ministan harkokin cikin gida Jamus ya faɗi yau Lahadi cewa ya halatta don kare kan iyakoki bayan da wasu kasashen tarayyar Turai suka nemi Brussels da ta biya kuɗaɗen shinge don hana bakin haure shiga. Kirin ya zo ne a farkon watan nan, yayin da Poland ta ba da sha'awar gina katangar euro miliyan 350 a kan iyakarta da Belarus don hana bakin haure shiga. Ƙungiyar EU na zargin mahukuntan Belarus da kwasar bakin haure da gabas da ke da Afirka zuwa Minsk, sannan ta tura su cikin ƙungiyar da kafa a matsayin ramuwar gayya kan takunkumin da aka sanya kan murƙushe 'yan adawa. Da aka tambaye shi ko katangar iyakar Poland ta zama dole, ministan harkokin cikin gida na Jamus Horst Seehofer ya ce kare iyakokin abu ne da ya dace. Yawan mutanen da ake tsallakawa bisa ka'ida ba a kan iyakar EU ta gabas tare da Belarus ya sanya manyan matsaloli ga kasashe mambobin da ba su saba da mu'amala da shigowar mutane da yawa lokaci guda ba. Wakilin Amurka a Koriya ta Arewa ya sake roƙon Pyongyang yau Lahadi da ta shiga tattaunawa don kawar da makaman nukiliyar ta. Wakilin musamman Sun Kim ya kira gwajin Pyongyang na gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan dangane kuma da yin illa ga dawwammamen zaman lafiya a yankin Koriya. Amma zuwa yanzu Pyongyang ta yi watsi da tayin komawa teburin, inda ta zargi Washington da Seoul da yin magana game da harkokin diplomasiyya yayin da suke ƙara tayar da hankali a ayyukan sojinsu. A ranar Alhamis, Koriya ta Arewa ta ce Amurka na mai da martani fiye da kima kan gwajin makami mai linzami na ballistic da ta kira kare kai. Wannan takaddama ta kasance ɗaya daga cikin da yawa a cikin 'yan makonnin nan takare takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya da aka sanya wa Koriya ta Arewa. Kim ya sake nuna da cewa Washington ba ta da wata ƙiyayya ga Koriya ta Arewa.
Labaran duniya kashi na farko kenan, amma kama kai ga sauraron kashi na biyu, bari mu gabatar muku da rahotonmu na farko. Gwamnonin jihohin yankin Arewa maso gabas, yankin da ya jima cikin tashe-tashen hankula, sun ɗau alwashin taimakawa jihohin Arewa maso yamma wajen ganin an samu yanke matsalolin rashin tsaro da suka dabaibaye yankin. Wannan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnonin suka ba da tallafi na naira miliyan 20 ga gwamnatin jihar Sokoto don taimakawa waɗanda harin 'yan bindiga ya rutsa da su. Daga Birnin Shehu Muhammad Nasir ya aiko mana da cikakken rahoto.
Imanin shekara 12 kenan yankin arewacin Najeriya ya soma bankwana da zaman lafiya, yanda aka samu ɓullar Boko Haram a jihar Borno, kafin daga baya matsalar ta yaɗu zuwa wasu jihohi na arewa maso gabascin Najeriya. Yankin arewa maso yamma ya tsinci kansa cikin irin waɗannan matsalolin, domin ya jima yana fama da ayyukan ta'addanci wanda suka ratsa jihohin yankin, yanda ake ta sace-sacen mutane da kai hare-hare da kuma kisan jama'a. Makon da ya gabata ne mahara suka afkawa kasuwar Gwaranyo ta jihar Sokoto, yanda suka hallaka mutane 43 da kuma jikkata wasu 53, lamarin da ya sosa rayukan jama'a ba a Najeriya kaɗai ba har ma da ƙasashen duniya. Akan wannan harin ne da makamantansa ya sa dandalin gwamnonin arewa maso gabascin Najeriya suka jajantawa jihar Sokoto da ma arewa maso yamma tare da bayar da tallafi. Shugaban dandalin gwamnonin na arewa maso gabas, gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulun, shi ne isar da sakon dandalin.
Insha Allah we shall be with you forever ready to provide.
Ya kuma ce shirye suke su taimaka wajen bayar da shawarwari don samun sauƙin waɗannan matsalolin da takwarorin su na arewa maso yammacin ƙasar nan.
Our experiences with you with the duty ending this crisis. Contribution of only some of 20 million naira.
Ya kuma bayar da gudunmuwar su ta naira miliyan 20 domin taimakawa ga faɗaɗashin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi wajen samar da sauƙi ga rayukan waɗanda harin ta'addanci ya daidaita. Gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya yana cikin waɗanda suka raka shugaban dandalin gwamnonin na arewa maso gabas a lokacin wannan ziyarar.
A cikin alhini al'umma mu suka wakilta mu zo mu muku wannan jaje, ganin cewa dukkan abin da ya taba a hanci to ya taba baki.
Gudunmuwa kowace iri ce ba ta rasa yin tasiri ga bukatun da ake son cimma. Akan hakan ne gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya yi na'am da wannan kulawar da gwamnonin arewa maso gabas suka nuna.
Babu shakka muna da bukata da irin shawarwarin, kuma in Allah ya daidai aka ba mu su za mu ɗauka mu ga cewa mun kai ƙarshen wannan al'amarin a wannan jiha tamu. Shekaru uku da hudu zuwa hudu suka wuce mun samu mai girma shugaban ƙasa muka ba da shawarar cewa a ɗauki waɗannan matakan, kuma idan za a ɗauke su to a ɗauke su lokaci guda, ba a samu hakan ba. An fara a jihar Zamfara, kuma a sanadiyar haka waɗannan 'yan ta'adda sun samu dama suna shigowa jihohinmu suna aikata ɓanna ƙwarai da gaske.
Yanzu haka dai wasu da harin 'yan bindiga na Gwaranyo ya shafa suna ci gaba da karɓar magani a asibitoci daban-daban, yayin da wasu jama'ar yankin gabashin Sokoto suka yi hijira daga yankunansu saboda rashin tsaro. Gwamnan Sokoto ya nemi ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin da kuma neman a buɗe hanyoyin sadarwa da aka rufe a can baya. A ƙananan hukumi 14 na jihar, jami'a cewarsa rufe sadarwar ya ƙara munana rashin tsaro a yankunan. Da daɗewa dai jama'a ke kira akan a ɗauki matakai na shawo kan matsalolin rashin tsaro na bai ɗaya, ko da za a iya kawo ƙarshen matsalolin da suka hana jama'ar wasu yankunan arewa bacci da ido biyu rufe. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To ubangiji Allah ya kawo na mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma sai a saurari labaran duniya kashi na biyu.
Gobara ta tashi jiya Asabar daga wata kwantena da wani jirgin ruwa mai dauke da sinadarai na hakan ma'adani daga British Columbia, kuma hukumar kula da gabar tekun Canada ta ce tana aiki tare da jami'an tsaron gabar tekun Amurka don tantance halin da ake ciki game da haifar da illa ga muhalli. An kwashe ma'aikatan jirgin 16 daga MV Zim Kingston yayin da biyar suka rage cikin jirgin don yaki da gobarar, inji jami'an tsaron gabar tekun Canada a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Asabar. Kwantena goma ne yake korewa, injita ta ƙara da cewa gobara ta ci gaba da yaduwa, amma shi kanshi jirgin bikan ba da wuta ba. Hukumar ta ce tana aiki tare da kawarta ta Amurka don bin diddigin kwantenoni 40 da suka fado cikin teku. Tana mai cewa suna yin babban hatsari ga masu jiragen ruwa. Daga ƙarshe, Uzbekistan ta kada ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa da aka gudanar yau Lahadi, inda shugaba mai ci Shavkat Mirziyoyev da ya fuskanci adawa ta hakika kuma yana da tabbacin zai lashe wa'adi na biyu. Nasarar da Mirziyoyev ya yi hasashen za ta ba shi damar zurfafa yakin neman sake fasalin da ya nasara, kuma mai yiwuwa ya kai ga Uzbekistan ta ƙara buɗe kasuwancin ƙasashen waje da saka hannun jari tare da ci gaba da gudanar da tsarin siyasa na tsakiya. Jagoran mai shekaru 64 ya sake gina alaƙar da ke tsakanin ƙasarsa mai arzikin albarkatun ƙasa da Rasha da yammacin duniya, wanda ya tsami ƙarƙashin tsohonsa Islam Karimov, shugaban Uzbekistan na farko bayan samun ƴancin kai. Mirziyoyev ya kuma ci gaba da kasancewa cikin manyan jami'an tsaro, ya kuma sa ido kan sakin wasu fursunonin da aka tsare a gidan yari saboda rashin jituwa da Karimov ke nunawa ga masu adawa. Har yanzu babu jam'iyyun adawa a cikin mafi yawan ƙasar da musulmai suka fi yawa, har miliyan 34. Kuma 'yan takara huɗu ne ke fafatawa da Mirziyoyev, jam'iyyun da ke goyon bayan shugaban ƙasar da suka gabatar da su.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Masu ruwa da tsaki a fannin gudanar da harkar man fetur a Najeriya sun bayyana ra'ayoyi mabambanta akan haɗe wasu hukumomin gwamnatin tarayya uku da ke ƙarƙashin ma'aikatar man fetur ta ƙasa. Wasu na ganin cewar yin hakan zai kawo gyara na dindindin, a inda wasu ke ganin cewar hakan kuwa lauje ne a cikin naɗi, don kuwa al'ummar ƙasar ba fayyace musu alfanu da ke tattare da wannan sabon tsarin. Wakilarmu a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, ta yi muna nazarin wannan sauye-sauyen a wannan rahoton.
Abinda ya ɗauki hankali a soke waɗannan hukumomi guda uku, wato DPR da PPRA da kuma PEF, shine sake naɗa wasu guda biyu da za su maye gurabansu, wato hukumar kula da man fetur da ke ƙarƙashin ruwa UPR, Upstream Petroleum a Turanci, da hukumar NPRA wacce za ta kula da harkar man fetur na kan tudu da albarkatunsa baki ɗaya. To sai dai tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa, Comrade Isa Tijjani, ya ce akwai abin dubawa a wannan mataki da gwamnati ta ɗauka cikin gaggawa ba tare da yin la'akari da matsalolin da ke tasowa a fannin albarkatun man fetur ba.
Ya tambata ne cewar akwai wani abin da gwamnati take boyewa ba ta son ƴan ƙasar su sani, don haka ake yin abin a gaggauce. In ba haka ba, ka rusa Petroleum Equalization Fund bayan ka san magitoci suna bin kuɗin transport biliyoyin naira ba a biya su ba. Me kai kenan? DPR su suke maganar license, su suke maganar kai hata binne tankuna da ake yi, su suke inspection, su suke komai, su kuma me za a yi? PPRA dama dai can mun muka gwagwarmayar aka kafata ƙarƙashin shugabancin Adams Oshiomhole, muna ƙungiyar Kwadugo, domin ba zai yiwu a ce NNPC ita ce ƴar kwallo, ita ce ƴar kallo, ita ce referee, ita ce duk abin da ta ga dama za ta yi. Kuma yanzu an mayar mata da wannan matsayin da tak, sai abin da suka yanka suka feɗe suka nuna nuna wa mutane shi zaka yadda da shi ko kana so ko baka so don baka da wata hanyar da zaka san menene NNPC ke ciki kowaye shugaban kasar tarayyar Najeriya bai isa ba ya san tartibin abin da NNPC take ciki wallahi ba zai yiwu ba
amma shugaban kungiyar Ipman Abubakar mai gandi ɗakin gari yana ganin wannan gyara ce da ƙasa da al'umman ta za su mora nan gaba
dama an riga ai passing din PIB bill na cewa za a hwadada wannan kasuwanci na mai za a buda shi domin dukkan yan kasuwa su shigo ciki ba gwamnati kadai ba duk abin da gwamnati ta riga ta kawo mun tabbatar da cewa da yarda Allah abu ne mai amfanin al'umma kuma mu a tsaye muke mu ba da goyon baya akan wannan abu da aka zo da shi 100% na farko dai zai ba mu dama mu ma mu shiga a dama tare da mu a matsayin mu yan kasuwa masu zaman kansu sa'annan kuma muna dubin cewa lallai za a nema wa al'umma ayyukan yi da dama domin idan kin duba dukkan waɗannan matatan mai da gare mu a Najeriya ba mai aiki to amma muna dubin cewa yanzu wannan abu da aka yi zai kawo hanyar da za su fara aiki gabaki daya sa'annan kuma su ainihin waɗanda muke hada hulɗa na kasuwanci tare da su mutanen kasashen waje ba za su ji wani tsoro ba za su shigo a cikin ƙasa mu hada kai tare da su mu ci gaba da kasuwanci
yanzu ƴan ƙasa sun zuba ido su ga irin rawar da waɗannan sabbin hukumomi za su taka wajen rage kuɗin iskar gas da ma man fetur da kanshi duk da hauhawar dalar Amurka da ƴan kasuwa ke amfani da shi wajen siyo su daga kasashen waje Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Baya ga batu na haɗe hukumomin gwamnatin tarayya sai na zurfafa bincike inda hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta jaddada matakinta a ɓangaren rahoton badakalar jaridar Pandora wanda ya tona asirin wasu 'yan Najeriya da ke halatta kuɗaɗe da dukiyoyi na haram a jerin 'yan Najeriya da aka ambato a rahoton na jaridar. Hadda gwamnan jihar Kebbi Sanata Atiku Bagudu da Sanata Stella Oduwa tsohuwar ministan sufurin sama ta Najeriya da wasu 'yan majalisu har ma da alkalai shugaban hukumar ta EFCC Abdulrashid Bawa yayi wa abokin aikin mu Umar Faruk Musa karin bayani a wannan rahoton
san sha'ani bincike da ya danganci mutane da yawa kuma da ya danganci wurare daban-daban da ya wuce hadda Najeriya abu ne da dole ne sai an ɗauki lokaci abu ne kuma da ka san da doka in zaka samu ma ainihin evidence haka sai ka rubuta through central authority unit na kasa su karba a can kafin a zo a yi tambayoyi a samu bank records a san yadda aka yi wannan normally bincike ne wanda yakan ɗauki lokaci ba wai abu ne wanda za a iya yi cikin sati ɗaya ba sati biyu ko wata ɗaya ba ko wata biyu.
To amma abin da ke ɗora kai shine ya aka yi ta hukumar EFCC da wataƙila ƙungiyoyi irin naku na ƙasa da ƙasa ba su san da wannan bayani ba sai da ƴan jaridu suka bankaɗo shi.
To ai su ma ƴan jaridu kamar abubuwan da ake kira whistleblowers su ne suka kawo wa'innan abubuwa kamar yadda ka sani irin wannan sha'ani na masu ɓoye dukiyoyinsu a waɗannan abubuwan da ake kira tax haven ka san yadda suke ai abu ne na ake yi na ƙididdiga na koyon kuya a za ka ji ana faɗin cewa akwai beneficial owner akwai kuma ultimate beneficial owner wa'annan wurare ne wa'anda mutane za su je su buɗe kamfanunnuka wanda ba za ka ma ga sunayensu ba gaba ɗaya a cikin sha'ani da shahukan kamfanunan da kuma bankunonin da suke ajiye irin wa'annan kuɗi.
To kun fara gayyato wa'anda aka ambata ɗin in kuka fara gayyato su me da me suka fara bayyana muku shin sun amince koko sun musanta ne?
Eh to ka san kamar yadda ka sani da yawan su mutane ne wa'anda already muna da namu bincike da muke yi a kai kuma mun fara binciken ɗaya daga ciki saboda an kawo gaggaban da ya kamata a gayyace shi kuma an gayyace shi.
Yaushe ake sa ran cewa za a gayyace su?
Sai abin ya nuna.
Shugaban hukumar EFCC kenan Abdulrashid Bawa a tattaunawa da ne da shi a Abuja. To amma ganin cewa akwai ayyuka muhimmai masu yawan gaske kuma a hannun hukumar ta EFCC. Na tuntuɓi Malam Nasiru Zahiruddin wani mai sharhi kan al'amura a Najeriya domin in ji ko hukumar ta EFCC za ta iya gudanar da wannan binciken a daidai wannan lokacin da ɗawainiya ta yi mata yawa a cikin Najeriya sai ya ce.
Yawanci za ka ga wato kyasa-kyasai na 'yan siyasa ba a yi hukunci a kansu ba kasafai ake zuwa a yi hukunci a kansu a ce an ɗaure mutum ko an yi wa a'a kaga irin wannan kes na Pandora Papers din nan ya kamata a ce irin udan kuɗaɗen da aka je an samu ɗan Najeriya na da su sun fitar da su ba ta hanyar da ya kamata su fitar da su ba kamata ya ce an dawo gwamnati su cikin lalitar. Musamman a wannan lokaci da an tashi yin kasafin kuɗi, za ka ga kusan fiye da rabin kuɗin da ake ƙoƙari a yi kasafin kuɗin sai an ranto. To idan da ire-iren waɗannan kuɗaɗen a waje, kuma wasu mutane sun je sun sayi gidaje, wanda yawa-yawan mutanen nan bai kamata a ce suna aikin gwamnati sun sayi irin waɗannan gidaje ba. Ga kaddarori iri-iri, wasu suna da kamfanoni na yin abubuwa da sauransu. To inda EFCC za ta miƙe shi wani abu kan wannan Pandora Papers din da an nemo wa Najeriya wasu kuɗaɗen da ba ma sai ta fita da ƙoƙon bara tana neman a baka rance da wasu ayyuka a Najeriya.
Umar Faruku, Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington DC, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, mu yada alƙairi karmi a ƙasan ba.
Sallama a gare ku masu sauraro, tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafafen yanar gizo. To a yau shirin zai daura daga inda aka tsaya a makon da ya gabata kan taron kungiyar ɗaliban kimiyyar na'ura mai kwakwalwa a Najeriya, NASCO, tare da haɗin gwiwar hukumomi da kamfanonin harkokin kuɗi da ya baiwa ɗalibai daga manyan makarantu a ƙasar daman baje baiwarsu. Gare wasu daga cikin ɗaliban da suka halarci taron.
Sunana Abubakar Jamilu Bashir, wanda aka sani da Habukan. Ina ɗaya daga cikin team ɗin STEM Innovators. STEM Innovators team ne wanda yake wakiltar Kano State gabaki ɗaya, kuma team ne wanda muke da haɗin kai na ganin cewa mun warware wasu matsaloli da suke faruwa. A gaskiya na ji daɗin wannan taro da FSI suka haɗa, saboda abu ne wanda zaka zo ka baje kokolwarka a cikin kwana biyu ba daga gida za ka yi ba, wanda shi ake kira da hackathon. So shi hackathon sai kun zo za a faɗa muku matsalolin da za ku warware ta na'ura, ina nufin kimiyya da fasaha, wanda zai tabbatar da cewa mutanenmu na ƙauyuka za su amfana da wannan fasahar, ko da kana da ilimi ko da baka da ilimi. To ni da team dina sai muka zauna muka tsara ya za a yi mu fitar da wata na'ura wacce mutum zai idan ya bude account da wannan na'urar, ko in ce idan ya bude account da mu, ya za a yi mai printing din ATM card. Kuma ATM card din na abin da yake dauke a cikin ATM din nan kawai QR code ne, ba kowa bane ya san QR code. In aka ce ma QR code zai ba da dama ne wanda zaka dau waya ka kai shiga kamera kai kanin din wannan shi QR code din zai fito ma da digital. To ta wannan katin mutanen birni da ƙauye za su iya ciran kuɗi, za su iya transfer, kuma za su iya har saka kuɗi ma a ciki. Za ka iya siyan kati duk abin da ATM zai ma, shi ma wannan katin zai ma. To solution ɗin da muke so mu kawo, ko in ce matsalar da muke so mu warware shi ne, ke da yawa masu sauraro za su ga cewa a ƙauyukanmu ba kowa bane yake da account, ba kowa bane yake iya riƙe ATM card, saboda ba mu da wannan ilimi na wannan kwakwalwa ta banki a wannan zamani. Sannan kuma iya DVN ma za ki ga wasu da yawa ba sa son su bude akan saboda wannan tsare-tsaren ka'idodin da suke sauransu. Ko kuma za ki ga mata na kasuwa wanda suke siye da siyarwa, ko kuma na gida ma suna so su ajiye naira 200 naira 300 a cikin banki. To duk lokacin da ka dora kuɗin na a cikin banki, da ka kai lokacin da ka matsu fasa bankin kake yi, ka kwashe gaba ɗaya, kuma za ka ga ma ba gaba ɗaya ba da duka kuɗin za ka yi amfani ba. To da wannan ita na'ura da muka kirkira, Android app ne wanda za ka installing a cikin waya. Idan kai installing a cikin waya ka bude, za ka generating card ɗinka, za ka je kai printing, ko kuma mu idan mun printing za mu kawo ma shi har gida re inda kake a cikin kuɗi mai sauki. Wanda muke kokarin mu ga mun yi a nan shine matsalar da muke so mu warware shine na wanda suke so suna ajiye kuɗi naira 100 naira 200 naira 300 a account ɗinsu ba tare da sun je sun bawa wani ya ajiye musu, ko ba tare da sun je wajen mai POS akan zaka ajiye 500 sai ka ba da naira 100 dan ga ba riba. Da wannan za mu samu wanda mutane aikin yi, kamar za mu samu waje kamar POS shi ma, ko kuma za mu partnership da masu POS. Sannan su kansu mai POS mun kawo musu sauki na cewa duk wanda zai bude POS ba lallai sai ka sai POS machine ba, saboda shi kanshi POS machine din nan tsada ne, da shi ba shi da maraba da waya, maraban shi da waya kawai shi na kato ne, sannan kuma ana iya sa ATM a ciki. To shi kuma wannan da Android app din mu, kawai app zaka install in kana da waya ka Android, ko ta dubu nawa ce, in dai har kamerar tana aiki da kai scanning din code ko ma wane ne zai fito ma da information din shi zai ce ya sa pin da zarar wanda ya zo cire kuɗi ya sa pin din shi shine lambobin sirri to account din shi zai bude gaba daya sai ya bashi option din cewa tura kuɗi zai yi ne ko kuma cire kuɗi zai yi sannan kuma a cikin wannan na'ura mun ba da dama inda mutane kaman hudu za su iya organizing yi adashi bacin wannan kuma koda baka da kuɗi za mu iya baka bashi wanda bai wuce sama da naira 500 ba daga baya sai ka biya kinga ai wannan zai taimaka musamman koda a ce kana da cash baka da canji sai ka duba cikin account ɗinka wallet ɗinka baka da kuɗi za mu iya baka automatically bashi daga naira 100, 200, 300, 500 idan ka biya 500 din nan da wuri sai a baka 1000 idan ka biya 1000 din nan da wuri sai a baka 1500 haka demo kana biya demo ana ƙara ma kana biya ana ƙara ma da muka kawo solution ɗin nan sai muka yi shi a cikin kwana biyu wanda muka hana idan mu bacci muka zo muka yi presenting idea kyau har muka samu muka zo na uku
kungiyar STEM Innovators kamar yanda aka ji su suka zo na uku cikin kungiyoyin ɗaliban da suka kikkiro da fasahohi a taron an kuma ba su kyautar naira 300,000 to koya suka ji da wannan kyauta
sunana Suraj Muhammad software developer na team STEM Innovators wannan kyauta da aka ba mu kware da gaske ta ƙara mana ƙaimi wajen ci gaba da yin ayyuka da kuma kawo wasu mafita na wasu matsaloli da suke damun al'ummarmu domin in ba zan manta ba Jack Ma yana cewa duk inda kaga ana complain to anan akwai opportunity to kuma muka yi la'akari sai muga kasashen mu ko kuma in ce nan kasar mu ko kuma nan al'ummarmu suna nan sai korafi ake to kenan idan mu ba za mu kasance daga cikin masu complain ba zan yi kokari mu kawo solution kenan za mu samu opportunity a ciki kenan sannan kuma wani abu da muke dan iya mantawa shine wani lokaci su sauran turawa masu yin solutions za su kawo solutions ne ba wai iya gurbin su ba suna yin solution ne gaba daya duniya to mu ma ya za a yi mafarin kawo solutions din da ba wai za a ce Nigeria ba ba za a ce Africa ba gaba daya duniya ake targeting kamar misali yanzu idan muka ce biyafe din nan ba wai iya Nigeria ba zai aiki zai iya yin aiki ma a ko ina da ko ina to zai zama to cewa ba ma al'umma Hausawa ba ba wani suke zauna a Nigeria ba Laraba za su iya aiki da su turawa sauran yarurruka kowa zai iya aiki da shi sannan kuma game da samun investors ko a yanzu akwai wanda suka nuna suna da interest akan idea mu kuma insha Allah za a gina domin za ta taimaka sosai wajen gudanar da abubuwa musamman yanzu za ki ga ana fama da matsalar canji makamantan abubuwa to amma zai zama to cewa a yanzu tunda akwai biya ba ruwan mutum da neman canji eh baka da canji to iskanin ka tura mun ko ni in iskanin in karba banda wannan kuma insha Allah nan muna ji kokari sannan muna nazari akan yadda mu ci gaba da kawo insu solutions nan ba da daɗewa ba ina ƙara kira ga matasa da lallai su mai da hankali wajen karatu duk karatun yanzu da yawa daga cikin madaja suna yin shi ne kawai read and pass ma'ana ai karanta in an je jaraba an gama shi kenan to gaskiyar magana wannan ba daidai bane ka karanta abu ka fahimce shi idan ka fahimce shi wata ran je maka aiki ka karanta abu don wani yana son ka karanta ka karanta don shi kai kana son ka zama wani shine kuma a koda yaushe abinda nake rikewa a raina shine kada kai karatu domin ka samu nasara ka zama kai karatu domin ka zama cikakke a lokacin da ka zama cikakke nasara za ta biyo ka insha
Allah madalla to sauraro anan shirin zai ja burki a wannan makon sai kuma na gaba da yardan Allah za a ji mu cikin shirin yanzu a madadin hukuma da ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam
Masauraro baki daya iyakacin abinda shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 5 agogon GMT da Ghana za ku ji saura bokan aikin mu dauke da wasu rahotanni da kuma shirye-shirye kada kuma ku manta za ku iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafin mu na voahausa.com ko kuma bibiyar shafukan mu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da dumudumin su yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Lionel Sahilu ni ne naku Yusuf Aliyu Harandi ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Kwale